Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Juma'a 26 ga watan Yuli na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar Murƙayya Basha. Sai a gyara zama. A kasance tare da shirin yau da gobe.
So haka yake masu sauraro a cikin zauren namu yau za mu tattauna ne kan abin da ya shafi matsalolin da ma'aurata suke samu a cikin gidajen aurensu. Ke ce kika dauki shekara daya, shekara biyu, kai har sama da shekara biyar da ke da saurayinki kuna soyayya, sai Allah ya rufa muku asiri kuka yi aure. To kun yi shekara biyar kuna soyayya ba a samu matsala ba, amma daga shiga gidan aure kuma cikin wata biyu, wasu ma sai an dage ake kaiwa wata biyar ko shekara daya kafin a fara samun matsaloli. Wasu ma cikin wannan wata biyar ma sai kaga har an yi auren, har an rabu ba tare da an samu abin da ake so ba. Shin masu sauraron mu, me isa ma'aurata a wannan zamanin ba sa yin haƙuri da juna, ba sa wato nuna ma juna cewa fa auren ga sai haƙuri? To abin da zamu tattauna kenan kan abin da ya shafi zamantakewan mu ta yau da kullum. Sannan zamu leƙa fagen waƙe-waƙe da kuma ƙwalama domin nishadantar da ku masu sauraron mu. Sai ku biyo mu don jin yadda shirin namu zai kasance. To ya sunan bakin namu na yau?
Sunana Amin Ibrahim Hassan.
Yusuf Yakubu Gabasawa sunana.
Umma Shatima Gombe sunana.
Sunana Suraya Usman Shinkafi.
To haka yake, Aji Aminu, in na fara da kai, kamar yadda na faɗa a cikin shimfiɗan namu, akwai mace da namiji sukan ɗauki shekaru biyu ko uku ko biyar suna yin soyayya ba tare da an samu matsala ba. In ma an samu matsalan zaka ga cewa ba a daukan lokaci ake shirye juna, ko kaga shi ya mararece yana ba ta hakuri, ko ita ma dai ta mararece tana ba shi hakuri. To amma kuma sai kaga an zo an yi aure, an kashe kuɗi, an yi shagulgulan biki, kwata-kwata ba za a wuce wata biyar ba, in an yi nisa shekara ɗaya an rabu. Me yasa hakan ke faruwa?
Hakan yana faruwa a bisa dalilai da yawa. To amma ina ganin abu na farko shine ya kamata mu san cewa dama zo mu zauna zo mu saba. Lokacin da ba a tare, ina na tabbatar da cewa akwai wasu halaye waɗanda dukkan ɓangarorin walamaccen ko namijin suke ɓoye ma junansu saboda gar a samu matsala. Kuma kin ga akwai rata, to wannan ratan shi yake sa ba a zauna tare ba, ballantana har a san aibin juna a samu matsala. Sannan kuma bugu da ƙari da wannan ɓoye asalin hali ke halinki akwai wa'anda kike bubboyewa wanda ba kya so ki nuna mani ni ma akwai to lokacin da aka zo aka zauna wuri dayan nan to lokacin ne asalin halin mutum na dukkan bangarorin yake fita to a yayin kokarin samun sasantawa da fahimtar juna wanda Bature yake kira compatibility to a yayin wannan lokacin ne ake samun matsala sai ki ga akwai wasu abubuwa a matsayin ki na mace nawa wanda baki na amdi shi ba wanda ba kya so ni ma akwai wasu naki halayen ki wanda ban yi na amdi shi ba wanda ba na so baya da haka kuma akwai rashin hakuri dole ya kamata ya kasance ma'aurata da suka yi aure a bisa soyayya san cewa lokacin da suka zo gida daya a matsayin mata da miji akwai bukatar fahimtar juna da yin hakuri da juna to wannan ba zai faru ba har sai in akwai tattaunawa bi ma'ana communication tsakanin juna ni in ga maki abin da nake so da abin da bana so kike ga mani abin da kike so da wanda ba kya so domin mu fahimci junan mu sannan kuma a aje yaudara a gefe mutum asali ya fito da asalin true self nashi colon sa asali yanda Allah ya isa domin a fahimci juna kuma wannan communication din shi zai sa a fahimci juna sannan ba da haka akwai kuma taurin kai da ake samu wasu lokuta ta bangaren matan wasu matan ba sa so su yi mubaya'a ma mazajen su a bisa wasu dalilai wanda wasu yana bai rasa nasaba da rashin sanin ilimin zamantakewa musamman na aure ta bangaren macen sannan shi kuma namijin akwai shi ma wasu rashin sanin hikimomi na jawo hankalin mace saboda ita mace kin ga ƴan lallashi ce na alallashi ta a nuna mata matsayinta ya kamata ta san me ya kamata ta yi da wanda bata yi kamata bata yi ba shin koda ta zo gidanka a misali a matsayin wanda bata san hukuncin zamantakewan aure ba ai kaga yanzu kai ne ubanta kai ne malaminta kai ne yayanta kai ne magabacinta so akwai haƙƙi da yara ta akan ka na ilmantar da ita wayannan ilimin wanda bata da shi kafin ta zo gidanka to wayannan da sauran dalilai wanda zan takaita saboda sauran bakin namu da suke zauren tattaunawa su fa albarkacin bakin su shi yake jawo matsala
to a Hajiya Ummi kin ji abin da Aji Aminu ya faɗi game da wato rashin fahimtar juna da ake yi tsakanin ma'aurata da in aka yi aure za a dauki shekaru ana soyayya to amma daga sanda aka yi aure kuma shikenan fa sai a kasa hakuri da juna to a matsayin ki na uwa shin kina ganin rashin tarbiya ne daga gefen shi namijin har ma da ita macen da kuma rashin a nuna musu menene aure yake haifar da hakan ko menene dalili
Assalamu alaikum. Wannan magana babbar magana ce. Mutane da dama ana fuskantar matsala a zaman aure. Kai as of recent kai ma kana gani a jiki kana da waɗanda suke da irin wannan. Muna da maza iri-iri, muna da ƴan mata iri-iri. Tarbiya na gida yana cikin ɗaya daga cikin damuwan zamantakewan aure. Saboda shi yaro ko yarinya idan yana da tarbiya yaga yadda ake yi a gidansu to ina miki cewa tabbas yaro yana koyon duk abin da ake yi zaman aure zaman hakuri ne shine babban abu in ana layi tsakanin saurayi da budurwa gaskiya ba wai ana sanin juna har yadda ake tsammanin har ai aure bane saboda kowa yana boye aibin sa ba wanda zai yadda saboda ina son ki kana suna ba ka son ka gane a gane dai wannan dai gashi nan dai abin da kike to in an zo an zauna tare ana samun matsala saboda a lokacin hali ba zai boye ba an riga da an zama daya inda mata da dama suna ganin cewa idan ana layi yadda ake treating din shi a layi suke tare da juna suke yi wa juna a layi in an zo gidan aure ma haka za a yi wanda kuma akwai bambanci zaki iya kuna tare da shi ya dan je ya dan yi dan kwadagonsa ya samu dan abin da yake da shi ya kawo miki gaba ɗaya ma zai iya sacrificing ya kawo miki saboda ya faranta miki rai ya same ki to amma idan an yi aure ba ki san ba hakan zai kasance ba saboda idan an yi aure ana son a yi haƙuri kuma a fahimci juna rashin fahimtar juna da boye abu da ake wa juna shike kawo matsala a cikin zaman aure na daya na biyu yarinya ra ka ganta tana kwalliya ana layi yake ga tayi wanka yau ta fita ta sa kaya kaza gobe ta sa kaya kaza in ta shiga gidan aure a lokacin zaki ganta cewa ba kaza ma irin ta namiji ko ba zai iya dauka akwai maza da dama ba za su iya daukan wannan ba ko kuma ki ga mace a gidansu kila an ce tayi kaza ba ta yi ko suna da mai aiki bata iya girki ba bata iya abinci ba bata iya ayyukan gida ba to ana samun matsala da yawa saboda shi gidan aure namiji yana son in ya fita ya dawo ga gidansa tsaf-tsaf baki san wa zai kawo ba kuma a cikin ɗan uwa ma baka san waye ne zai zo ya zauna da shi ba girkin abinci da zai iya zuwa kina gidanku kila wata ran dai an amince miki ki bi shi kun je wani guri kun sai kuna siyan abinci ana ce an dawo gidan aure dole ne ya dauki ya kawo ce fa ne ki abinci in an kawo baka iya ba aure da dama ya mutu akan irin waɗannan domin gaskiya ina da example da wata da aka auro ta misali da aka auro to daga gida daga Gombe ta zo nan an yi auren nan miji yana jin dadi suna son juna to amma rana ɗaya sai ce bari abokan arziki za su zo wanda suke aiki za su zo tare su zo su ga amarya a musu abinci sai je wuce fa ne ya dawo ta ya aje abinci a kitchen ce fa ne a kitchen ita ko tana daki an buga mata ta bude sai ta ce yace gashi nan ya kawo ce fa ne the next thing sai ta fashe da kuka tana kuka me ya kawo haka mata iya ba tana ganin wannan abun ba zai yi ba bara ta iya ba sai ce mata baki iya ba sai ta ce gaskiya to waye ke yin abinci da yake yi gida suna da mi musu girki suna da mi musu komai sai ce a kanan ku ai Abuja abinci nawa zamu dinga zuwa mana ci a waje in dai har ba za ki iya wannan abun ba to kin ga an samu matsala
sosai
bare iya ba a ranan in ba haƙuri kana da haƙuri ba namiji yana da haƙuri da kuma sun fahimci junansu ba me makon shi yace to zan san yadda za a yi ko a nemo wata ta zo ta koya mata su yi abin dare sai yayi zuciya kin san rashin haƙuri kenan sai yayi zuciya washe gari eh ne ta hiji da dalilin mutuwan aure kenan to soyayyen da aka yi shekara da shekarun nan kin ga ya lalace ya wace ba fahimtar juna a cikin wannan al'amarin saboda in kana son mutun zaka fahince shi in ka fahimta shine ni fa gaskiya ban iya abu kaza ba so sai yace to saboda so zai a nemo wanda ta iya a wani guri sai a zo a taimaka mata ta iya su ci gaba da zaman rayuwa to an zo gurin tsafta namiji ya fita mace tana gida ke kina gida tun da safe kina bacci an dawo an same ki kawai wanka kikai ba shara ba wanke bayan gida kin ga akwai damuwa to gaskiya kamata mu mata mu zama iyaye musamman a gida akwai abu da dama da zakai wa danka na gata da zakai wa danka na gata amma saboda da in ya samu guri da zai zauna shi ne zaman aure saboda yayi zaman lafiya yayi zaman dadi da mijinsa ya kamata mu san yadda zamu mu ringa koya wa ƴaƴanmu girki da tsafta da kuma iya magana wani miji ba kawai zaka zo kasa ka faɗi magana wa mijinka anyhow ka ce kai magana ba sai ka kalle ka wannan wani irin tarbiya aka baka kin ga babu dadi a cikin wannan al'amari
to Hajiya Suraiya kin ji bayanin da Hajiya Ummi ta yi mana kan wato rashin fahimtar juna da kuma matsalolin da ake fuskanta a gidajen aure me zaki dora kan bayanin da ita ta yi
to alhamdulillah assalamu alaikum to ni dai a nawo fahimtar kamar yadda dukkan uwan nawa guda biyu suka yi bayani boye halaye nan da suka faɗi yana ɗaya daga cikin abin da yake contributing to matsalar mutuwa aure dan ana saurayi da buduwa gaba ɗaya bangarorin biyu kowane bai so ɗan uwan shi ya ga na kasan wannan hali nashi mara kyau saboda ba tare ake kusan koyaushe ba. So wannan abubuwan yana sa in an yi auren sai halayen nan da aka boye sai bayyana gaba daya. So sai zaman ba su iya tolerating din wannan. Daman tolerance the lack of communication abin nan guda biyu. Gaskiya suna jawo matsala sosai al'amarin aure. So yana da kyau a fahimci juna a san kuma san a sa ma zuciya cewa rayuwar auren nan gaba daya fahimta ce. In dai aka fahimci juna in abu ya faru a yi sauri a ba da dama a zauna a tattauna a nemi yadda za a yi a gano menene illan abin saboda a samu a gyara wannan illan to za a samu cikin yardan Allah za a samu gyara a cikin al'amarin auren. So insha Allah ni dai na fi samu ran cewa ɓoye wannan hala yana ɗaya daga cikin babban illan da yake ka kuma dole ne don bayan da za a yi mace ta so namiji ya san duka halayenta saboda me a lokacin soyayya na ɗiban kowa ba za ka so ko yaya ya ga wani abu yanda ba zai so a ce ba zai aure ka ba saboda kowa na so ne a fahimci juna a kai ga yin aure. Sannan kuma wani abu ɗaya da ni na fahimta cewa idan auren ne ya gabato ya zo iyaye sun fi mai da kai ga kiran ya mace kawai a zaunar da ita wai ta ce za a ba shawara akan rayuwar aure shi namiji wato shi duk abin da ya daidai ne. So shi ma namiji yana bukata a zaunar da shi a giya mai abubuwan da nauyin da ya rataya a kan shi da ya kamata ya san cewa ita fa wannan auren fa kusan ma addini ne za ka je ne ka yi wannan din ibadarka ya san cewa ga abin da ya kamata yi da abin da bai kamata ba. Sannan kuma akwai bambanci na shekaru da dole ne sai ka fita a yawan shekaru so dole sai ka yi hakuri ka yi tolerating wani abubuwa nata.
To ma sauraronmu a nan za mu dakata da wannan tattaunawar sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin cigaban wannan tattaunawar. Masu sauraronmu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya fagen waƙe-waƙe amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dura. Madalla to haka yake masu sauraron mu in muka dawo gefen waƙe-waƙe kuma a yau a cikin zauren namu muna tare ne da wani matashin mawaƙi wanda zai bayyana mana irin gwagwarmaya da kuma hanyoyin da ya bi domin ya ga cewa ya samu nasara a cikin wannan wato fage na waƙe-waƙe. Amma kafin nan bari mu ji ya sunan bakon namu na yau.
To kamar din da ka sani suna Nazir H mai Atamba.
To a matsayinka na matashin mawaki shi me jawo ra'ayinka kaga ya kamata a ce ka tsindi matsin cikin harkar waƙe-waƙe?
Eh kin san ni gaskiya ma na farko tun ban taba tunanin cewa zan kasance waƙa da zama sana'ata ba. Hasali akwai abubuwan da nayi sana'an da nayi da yawa a baya. To amma tun ina yaro ina irin waƙe-waƙen yarinta mama ta tana faɗa min takan yi min wasu mata tsokana ta haka. Kenan kin ga bayan abun ne da shi aka haife ni a haka ana gaba yazo har na fara kasida sai da na fara gaskiya ya fara yaban manzara to daga nan kuma sai abun ya ta gaba har zuwa yanzu gaskiya.
To wani irin mataki ka bi domin kaga cewa ka cimma burin naka?
Eh gaskiya hakuri da gaskiya da kuma jajircewa da bin na gaba. Eh wayannan abubuwan gaskiya kusan su ne suka kawo ni yanda nake ban damu da komai zan samu a ni dai kawai ya za ina achieving kuma mutum idan aka ce babba ne shi ya fi ni da zan same shi a guri to zan ci gaba da girma shi fata ni ma na kawo ne ke kuma ta ila ma na wuce yanda yake.
Haka ne to wani hanya ka bi domin kaga ka fara waƙe-waƙe?
Eh na farko da na fara waƙa ina samun matsala gurin kiɗa irin wayanda ake wa kiɗa sai na zo na fara koyon kiɗa da kaina. Nazo na fara buga kiɗa to na koyi kiɗa saboda waƙoƙina ne saboda na tashi zan yi kawai na samu na buga kaya ne da kaina to haka kuma Allah ya taimake ni na samu wannan daman wasu ma na yi musu waƙoƙin da kiɗan da an sassan su kuma ni ma kiɗa waƙoƙin da aka sanna a gari ni ne da sauransu.
To kodayake ka bayyana cewa an haife ka ne da wannan baiwa na waƙa amma baya ganin wani irin ƙalubale ka fuskanta a gida sakamakon wannan harka na waƙa da ka ce za ka fara a lokacin?
Eh to gaskiya da farko ban samu matsala ba har yanzu ma. Kafin nan kafin Allah ya babanmu rasuwa shi ma ya goyi baya na haka mahaifiyata da yayi na duka sun ce mun je in ci gaba da yi tunda sana'a ce ai ba san yanda abincin mutum yake ba ni dai kawai kula da ibada.
To kana da ubangida ne?
Eh gaskiya akwai barin ce babu ba ubangida na bare Umar Yam Sharif ne duk duniya ma sun san wannan gaskiya.
To wani waka ka fara rerawa?
Wacce na fara rerawa ko kuma wacce aka sani da ita a gari?
wanda aka san ka da shi wanda yanzu da karira za san eh fa mi a tamfane a cikin zauren namu
eh sun kai huduma amma wari baran yi daya akwai ta yake cewa nga gida na baby kudi na baby mai kike so fada min na baki kyauta ta soyayya gaskiya ita ce wacce aka sani da ita kafin waƙoƙina kuma wanda aka san su biyo baya.
Suka biyo baya. To, wani irin waƙoƙi kake iya na soyayya ne ko kuma akwai wasu waƙoƙi da kake yi?
A'a, ina waƙoƙin aure, siyasa, duk dai waƙar da ake ta neman abinci ne ina yin ta, amma bana waƙar zagi ko san mutunci gaskiya.
To, tunda baka fuskanci ƙalubale ba lokacin da zaka shiga wannan sana'a ta waƙe-waƙe ko in ce sana'a ta waƙa, wani ƙalubale ka fuskanta bayan ka shiga cikin wannan masana'anta?
Eto, kin san ba ma ni ba in dai har dai aka ce mutum mai nema yake yi kowane bangare yake a ciki to gaskiya sifa yayi hakuri dan dole zai fuskanci kalubale daban-daban a ce ka neman dan haka balle ma a ce abu na mutane ai sai dai kai hakuri kawai ba za ka taba zaman wayan da kake so ka zama a ce baka gamu da hasara da yake a shi da abubuwa da yawa sai ka ganshi dai kai hakuri kuma haka zaka dauka kuma za su ci gaba da karuwa ba su taba karewa ba so dole ne sai an yi ma abu ne na mutane ba wai da ka ji daji ka kulle kanka ba mutane ne yo ni malamai ma nan ake musa sara malamai ma balle ma kai da kake abubuwan ka cikin mutane duk duniya a ce kai ne can an tare ma can wannan ya zo wancan ai dole dai kai hakuri wani ba ya so ya ga kaji wanda suke kan kadamin ba su su ga wani ya fi su kin ga irin abun duk dai irin wannan abun na ba duk wannan kalbalin mun fuskance shi amma mu da yake zuciya mu a wanke yake mun riga da mun rige Allah
mun amince
to nasara mutum ta zuwa haka ina business in atamfofi shaddodi da sauransu aka ana sai da su
kace dai dan kasuwa ne babba
a sosai ma ai to ai bara tsaya gude ba kin sai a reshe shi a nan rayuwa abubuwa su kan jiya kuma ce kamar waka lokaci ne film lokaci ne in baka tsaya kai da amfani da daman da Allah ya baka ba daga baya sai ka zo ka gara sani gaskiya
to shi da ka shiga daga ciki
eh wannan shi ma lokaci ne wallahi lokaci ne
a ƙarshe me zaka ce
eh to gaskiya a ƙarshe ina fatan alkhairi ga mutane masoyana gaba daya wanda suke bibiya na suke saurara waƙoƙi na ina ƙaunar su kuma insha Allah ina nan da kawo musu abubuwa bidiyoyi da albums na waƙoƙi da nake shirin yi musu kuma insha Allah kamar da suka amshi wannan salon da na kawo musu kin san salon da nake na kawo musu creating nayi kuma suka amsa zan ci gaba da ba su nishadi ta wannan salon insha Allah
to da wani waka zaka rufe mana a ƙarshe
ita bai rufe da Ershila wata waka ta Ershila wacce ake cewa amsa na yi dan shila duba hakan nayi ham in za a banke a duniya ta hana yi dace da Ershila
ke masu sauraro muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare da bakuwar mu wato Maryam Bako a wacce aka fi sani da Mary Mills inda za ta yi mana bayani kan abin da za ta girka mana ni ta yi bayanin abin da za ta girka ma har na manta sunan to amma aka ce wa ga bakin mai ita ta fi daɗi to bismillah Maryam
Assalamu alaikum. Da yau dai za mu yi potato wraps ne mai sauki sannan kuma da low budget ne shi ma.
Ma'ana ba za a kashe kuɗi sosai ba kenan.
Eh haka. Abin da muke bukata da wannan muna bukatan kwai, muna bukatan flour, muna bukatan dankalin turawa, muna bukatan kayan miya, sai kuma nama amma wannan optional ne. Shikenan abin da muke bukata sai dan suga muke bukata
to bayan uwar gida ta tanaji waɗannan abubuwan me za ta yi
okay da farko zaki samu da kwanki mun zaki samu flour ki kaman kofi biyu ko kofi ɗaya ma dependent da yanda kike da sanya wansa. So kaman kofi biyu in kika samu zaki saka kwai guda daya, sai ki sa kwai guda daya, sai ki sa dan suga, ki sa dan gishiri. In kin sa dan gishiri shikenan sai ki kwaba, ba za ki sa komai ba sai wa'annan. In kina so sai ki dan sa flavor, ba vanilla flavor din ki dan kadan. In kika kwaba shi, ki kwaba shi ruwa ruwa kaman zaki waina fulawa. In kika kwaba shi sai kizo ki fara soya su, kina sa
shi kwabin kenan.
Eh, kwabin. In kika kwaba shi kaman waina fulawa dai wanda ake yi na yara ko crepes wanda turawa suke yin shi. So zaki dan sa madara sorry a wajen kwabin. Eh, sai ki saka, in kika zo sai ki sossoya shi kina tarawa, kina tarawa. Shi kuma dankalin zaki dafa shi. In kika dafa shi sai kizo ki daddaka ake cewa ko mashin,
za a mashin din shi,
sai ki zo ki mashin din sa, sai ki samu albasar ki, ki dan soya ta, ki dan tanana ta albasar, in kika dan tanana ta, ki samu ta dan su spices din ta. To anan ne idan kina son dan naman, kin yanyanka dan naman ki kanana kanana kin saka, ko kuma dan mincemeat din ki, in ma ba ki so ko kuma ba ki bukata, ba sai kin saka ba, sai wannan dankalin da kika danna daddaka shi din nan, sai ki zo ki zuba akai, kika sa ki seasoning din sa, ki spicing din sa, ki dan jujjuya shi da dankalin nan. To in kin gama sai ki zo kina sakawa a tsakiyan shi wannan kaman waina fulani da kika yi crepes. In kika saka sai ki zo kina dan nada shi kaman zaki spring rolls, amma zaki yi shi da dan fadi da girma ne, wanda zai miki kaman square haka. In kika tattara su sai ki zo a oven tray dinki, sai ki dan shafa dan mai kadan ko dan butter, ki saka shi a oven, sai ki yi miki kaman wannan 10 minutes a oven inki, ki dan gasa shi a medium heat. In ma ba ki da oven, zaki iya dan shafa butter ki a cikin frying pan, eh, sai kina dan gasawa ga dan sama da kasa, sama da kasa. To kin ga dai shi ba shi da wahala, gashi da sauki, zaki amfani da shi karyawa ko sawa yara makaranta su je da shi makaranta.
To uwar gida a gida, kin dai ji hadin da bakuwar mu a yau ta yi mana potato wraps, inda wannan hadi dai na san ko batawa mai gida rai akai a gida dai aka mishi wannan hadin a matsayin abin da zai ci na karin kumallo. To an riga an wuce wajen, haka yake masu sauraron mu, da fatan za ku gwada wannan wato nau'in abinci da muke kawo muku a koda yaushe, saboda ki burge mai gida ko kuma ki burge mutanen gida a gida. Ba lallai ma sai mai gida za a yi mai wannan ba, akwai ƴan uwa da abokan arziki da za su kawo ziyara, inda kina buƙatar mai zaki karamin abu da zaki kawai saboda ki burge su. To ga satan ansa nan bakuwar mu a yau ta ba mu, da fatan za ku tara da mu a wato shirin mu gaba, dan jin me kuma bakwar mu za ta sake kawo mana na nau'in kwalama iri-iri da muke gabatarwa.
Ni da ke mun dace kauna ta hada mu, matar da nake son mu, da mun yi aure ne zan miki tarantas.
Ni da kai mun dace
tarantas,
kauna ta hada mu
tarantas.
Masu iya magana suka ce laifin daɗi ƙarewa. Masu sauraron mu, da fatan kun ilmantu, kun nishadantu, sannan kuma kun faɗakantu da shirin namu na yau. Ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla masu sauraron mu, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma wakiliyar mu Ruqayya Basha, da kuma bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti, wato Fiona Wamainan Dudu, da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Wasan kwallo ba ta manta ba, wasan koko ba ta mance ba. motsa jikin su fita share ma.